sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da asuba, da fatan kun waye gari lafiya. Zahra Aminu Fage ce tare da Murtala Faruk Sanyina da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a shirinmu na yau Alhamis 13 ga watan Agusta na shekarar 2020. Kafin ku ji abinda muke tafa da su, ga kanin labarai.
Shugaban Amurka Donald Trump ya shirya ziyartar muhimman jihohi hudu a zabe a mako mai zuwa. Yayin da dan takarar jam'iyyar Democrat Joe Biden ya bayyana kafa babban tarihi na zaben Senator Kamala Harris a zaman mataimakiyarsa. Babban komanda mai kula da ayyukan dakarun sojin Amurka a gabas ta tsakiya ya yi gargadin yiwuwar sake dawowar ayyukan kungiyar IS muddin al'ummomin kasa da kasa ba su gaggauta daukar mataki ba. Manyan jami'an lafiya biyu na Amurka sun bayyana shakku akan da'awar shugaban Russia Vladimir Putin cewa masana kimiyya a Russia sun samar da ingantaccen rigakafi na farko a duniya.
Tokanin labaran kenan aka saurara. Da yammacin jiya Laraba, wasu 'yan bindiga da ake zaton 'yan fashin daji ne suka hallaka kimanin mutane 14 a ƙauyen Ukuru da ke jihar Niger a Najeriya. Sannan masu sharhi kan harkokin Afirka sun ce ya kamata gwamnatoci da hukumomi su sake sabon lali musamman a yankunan da ake fama da hare-hare. Kamar kowace ranar Alhamis, yau ma muna tafe da shirin domin iyali. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, da fatar an waye gari lafiya. Ga kuma cikakkun labaran duniyar. Shugaban Amurka Donald Trump ya shirya ziyartar manyan jihohi hudu masu muhimmanci sosai a zabe a mako mai zuwa. A yayin da jam'iyyar Republican ke fafutukar fafatawa da Democrat wadda za ta tabbatar da Joe Biden a hukumance a matsayin dan takararta na shugaban kasa. Wata majiya ta kusa da masu tsara ziyarar ta ce Trump zai yada zango a Minnesota, Wisconsin, Arizona da Pennsylvania. Dukkan su jihohi ne da ake sa ran suna da muhimmanci wajen fitar da zakara a zaben na ranar 3 ga watan Nuwamba. 'Yan jam'iyyar Democrats za su gudanar da babban taron su mafi yawa ta hanyar sadarwar bidiyo a Milwaukee ta jihar Wisconsin a mako mai zuwa. Mujallar Milwaukee Sentinel ta ce Trump na duba yiwuwar gudanar da gangamin yakin neman zabensa a Oshkosh ta jihar Wisconsin. Trump da ke fafutukar tunkarar annobar coronavirus da kuma da tattalin arziki na duba hanyoyin da zai iya yin nasara akan Biden bayan da dan takarar na jam'iyyar Democrats ya zabi 'yan majalisar dattawa daga California Kamala Harris a matsayin mataimakiyarsa a zaben. Shugaban mai ci yanzu da ke neman zarcewa a wa'adin mulki na biyu na shekaru hudu shine ke bayan Biden a zabukan jin ra'ayoyin jama'a da dama a matakin kasa da na jihohi. Duk da cewa Trump ya nace akan shine ke kan gaba, akwai yiwuwar ziyarar ta Trump a mako mai zuwa ta kunshi haɗin gwiwar jami'an fadar shugaban kasa ta White House da kuma na gangamin yakin neman zabensa. Majiyar ta ce yana kudirin yada zango a garin Biden na Scranton na jihar Pennsylvania. A yau Laraba, dan takarar shugaban kasar Amurka na jam'iyyar Democrat Joe Biden ya bayyana kafa babban tarihi a yayin da yake gabatar da Senator Kamala Harris wadda ya zaba a matsayin mataimakiyarsa a gangamin yakin neman zabe a Delaware. Biden da Harris da dukkan su suke sanye da takunkumin rufe fuska sakamakon annobar coronavirus sun yi jawabai a dandalin taron a makarantar sakandaren garin Biden na haihuwa wato Wilmington. Jawaban nasu sun mai da hankali ne akan taken yakin neman zabensu. Suna masu jaddada cewa shugabancinsu zai taimaka wa Amurkawa a lokutan annoba da cigaban kuma da tattalin arziki, kazalika da kuma hikimar da ke tattare da zaben Harris. A hukumance, Biden ya bayyana Harris a matsayin 'yar takarar mataimakiyar shugaban kasa a jiya Talata, lamarin da ya sa ta zama mace bakar fata ta farko da aka baiwa wannan tikitin a babbar jam'iyya. Biden ya ce shi da Harris za su yi aiki wajen sake gina kasa. Ya ce caki shugaba Donald Trump da mataimakinsa Mike Pence akan kasa bada shugabanci na gari a lokacin annobar COVID-19, inda ya ce shi da Harris za su gyara bannar da aka yi. Babban komanda mai kula da ayyukan dakarun sojin Amurka a gabas ta tsakiya ya yi gargadin yiwuwar sake dawowar ayyukan kungiyar IS muddin al'ummomin kasa da kasa wasu gaggauta daukar matakin wanke kwakwalwa ga tsofaffin magoya bayan kungiyar ta 'yan ta'adda da suke sansanonin kasar Syria ba. General Kenneth Frank McKenzie, komandan runduna ta tsakiya, ya faɗa wani dandalin yanar gizo a yau Laraba cewa muna tsayawa kan matsala nan da shekaru 10 ko 15 aikin zai koma mana kasa, ya kamata mu guje wa haka. Dakarun kawancin kasa da kasa da Amurka ke jagoranci masu yaki da kungiyar IS sun ayyana samun nasara akan kungiyar ta 'yan ta'adda a shekarar bara. To amma kuma McKenzie ya ce har yanzu akwai sauran matsaloli da ke bukatar haɗin gwiwar kasashe. Kasashe sun yi kokarin cimma yarjejeniya ta bai daya akan yadda za a yi da mayakan kungiyar ta IS da aka kama da kuma iyalansu, inda kasashe da dama suka ki amincewa 'yan kasar su da suka fice domin shiga yaki a Iraq da Syria su sake komawa kasashen nasu. Jami'ai sun ce mummunan yanayin sansanin Al-Hol da ke Syria, wanda ya hada mayakan IS da aka kama da kuma dubban mutane da yaki ya daidaita, maza da mata da yara ƙanana, yana ƙara uzura tsatsauran ra'ayi.
To madalla, an jima kaɗan, Murtala Faruk Sanyina zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Amma kafin nan bari mu bude taskar rahotanninmu daga Najeriya, inda a yammacin jiya Laraba ne wasu 'yan bindiga da ake zaton 'yan fashin daji ne suka hallaka kimanin mutane 14 a ƙauyen Ukuru da ke cikin yankin ƙaramar hukumar Mariga da ke jihar Naija. Wakilin murya Amurka Mustapha Nasir Batsari ya aiko mana da rahoton.
Wasu mahara da ake kyautata zaton 'yan fashin daji ne sun hallaka kimanin mutane 14 a ƙauyen Ukuru da ke yankin ƙaramar hukumar Mariga ta jihar Niger, Nigeria. Wannan al'amari dai ya yi matukar jefa al'ummomin yankin cikin wani yanayi na tashin hankali da ya sa a cikin daren Laraban nan ma suka rika tserewa daga gidajensu. Kamar yadda wasu mazauna garin na Ukuru suka yi min ƙarin bayani ta wayar salula.
Ina magana da Alhaji Dan Meje Ukuru. Yanzu a kallon sun kashe mutum da mutum wanda aka gani da yanzu ma ga wanda ne ke da ba ma za mu dauko ga wasu ba suna bakin daji wanda dai an fara
mutum goma ka
dai garin mata mata wanda aka gani yanzu.
To yanzu ba jama'an tsaro ne a wurin
kowa ba jama'an tsaro ba kowa ba wani dauki da aka muna mutum ne gaba sai garin duk an wace an zo matsari wasu na daji wasu na abu wasu na mari da duk an bata magaran ba kowa yayan.
To yaya wani hali kuke ciki nan yanzu a Ukuru?
Wallahi muna cikin wani hali gaskiya, wallahi muna cikin wani hali sosai da mu da mu gaba ɗaya dai sun yi mugun aiki wallahi.
Yanzu ga wakil suna nan Ukuru din ko an kwace su?
Suna nan Ukuru za ka kwance ma ba na zan haɗa su ba. Mutum 14 na kwance yanzu ma ba da ma wasu ba yara da mata da sauran su da makwabci 14.
Su wanda aka kashe 14 din maza ne ko mata?
Ko
da yake dai har ya zuwa lokacin hada wannan rahoto, rundunar 'yan sandan jihar Niger ta ce ba ta samu cikakken bayani ba akan wannan hari. Amma kakakin 'yan sandan ASP Wasiyo Abiodun ya ce za su bincika.
Amma we are just hearing it from you.
Ya ce ban sani ba, yanzu ne ma na fara jin labarin daga wajenka, bari zuwa gobe in ga abin da zan iya samu zan waiwaye ka. Wannan labari dai yana zuwa ne a daidai lokacin da hukumomi a jihar Niger suka ce suna iya kokarinsu wajen ci gaba da batattakar waɗannan 'yan bindiga da suka addabi wasu yankuna na jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari, masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ga Murtala Faruk Sanyina ya dawo da cigaban labaran duniya.
Manyan jami'an lafiya biyu na Amurka sun bayyana shakku akan ikirarin shugaban Rasha Vladimir Putin cewa masana kimiyya na Rasha sun samar da ingantaccen rigakafi na farko a duniya. Ina shakka sosai na cewa sun yi haka, a cewar kwararre a fannin cutuka masu yaduwa Dr. Anthony Fauci. To amma ya kara da cewa yana fatar Moscow ta tabbatar da shaidar cewa rigakafin yana da inganci kuma bai da wata illa. Fauci ya ce dakunan binciken kimiyya da dama na Amurka na nan suna aikin samar da rigakafi kuma za su iya fitar da shi kowane lokaci in suna bukata. Fauci ya kara da cewa yana fatan samun miliyoyin alluran rigakafin cutar COVID-19 a Amurka ya zuwa farkon shekara ta 2021. To amma kuma ya yi gargadin cewa ba yadda za a yi a iya tabbatar da ingancin rigakafin na dogon lokaci. A halin da ake ciki kuma shugaban hukumar kiwon lafiyar al'umma Alex Azhar ya faɗa a lokacin wata ziyara a Taiwan a yau Laraba cewa samar da rigakafin cutar COVID-19 ba wata gasa bace da wani zai zo na daya. Ya ce gwamnatin Trump tana aiki da kamfanin harhaɗa magunguna domin samar da rigakafi mai inganci da sai hanci cikin gaggawa don amfanin al'ummar Amurka da na duniya baki daya. A ƙarshe, sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo a wani jawabi da ya yi akan zaben kasar Belarus mai cike da fafatawar gaske da kuma gumurzun 'yan sanda na masu zanga-zangar lumana ya ce muna son ganin kyakkyawan sakamakon zaben 'yan kasar ta Belarus kuma za mu dauki matakin tabbatar da haka. Pompeo, wanda tun farko ya yi Allah wadda da yadda aka gudanar da zaben da ya baiwa shugaba Alexander Lukashenko damar wa'adin mulki na 6 a jere da rata mai yawa, ya faɗa a wata hira yau Laraba cewa mun ga tashin hankalin da ya biyo baya da musgunawa masu zanga-zangar lumana sabanin yadda ya kamata a yi musu. Zaben na ranar Lahadi da 'yan adawa suka yi zargin an tafka magudi a cikinsa ya haifar da dimbin zanga-zanga ta yammacin kwanaki 3 a jere wanda ke cike da cin zarafi daga 'yan sanda da kuma kama dubban mutane. Pompeo ya ce Amurka bata kai ga yanke shawarar matakin da ya dace ta dauka ba, to amma za ta yi aiki tare da abokan hulɗar ta kasashen Turai domin cimma matsayar matakin da za a dauka. Da aka tambaye shi ko abin da ya biyo bayan zaben kan iya shafuwar dangantaka tsakanin Amurka da Belarus ciki har da alƙawarin samarwa kasar mai daga Amurka, Pompeo ya ce za mu yi nazari akan haka. Mun damu matuƙa da wannan zaben, haka kuma mun yi matuƙar bakin cikin rashin adalci da sahihancin zaben.
A gaida Murtala Faruk Sanyina da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumomi a jamhuriyar Niger da kuma sauran kasashen ƙetare da ke bada gudunmawa a fannin sha'anin tsaro a ƙasar suke ci gaba da gudanar da bincike dangane da harin da aka kai da ya sanadin mutuwar mutane 6. Masu kula da lamura suna ci gaba da bayyana buƙatar a sake sabon lale a yankunan da ake fama da har-hare. A cikin hirarsu da Alheri Grace Abdu, mai sharhi kan harkokin Afirka, Farfesa Bude na Maiwa na Jami'ar Diop da ke kasar Senegal, ya yi tsokaci kan harin.
Na ɗaya, wannan ya nuna cewa dai kamar 'yan leƙon asiri na kasar Nijar waɗanda ke neman tafannin tsaro, wato masu neman kariya sun kasa kenan. Nan da shekara ɗaya sai da na gaya ma wani aboki na idan yana shi zai shaida, na ce mishi irin wannan abin da nake gani ana yi a cikin ƙasar Niger, wato su 'yan ta'adda ko 'yan bid'a daɗi suna so su keɓe garin ya mai ne, suna so su mata zobe. A zamanin da aka kawo wani hari ne a garin Torodi, wato sun ɗauko duk gudan jihar Tilibiri a zamanin nan, wannan gundumar da aka yi wannan abin shi kaɗai ne ya zamanto inda ba taɓa ba cikin gunduma 13 da akwai jihar Tilibe. Na ce abin da suke nan suna nema, duk wanda yake da dogon nazari ya san da cewa so ne suke su tsillace ya mai, wato a ce ba shiga ba kuɗa. Abin mamaki shi wannan inda aka yi wannan na ƙarshe, kilo 70 ne yake daga garin ya mai, kilo 70 kuma garin ya mai ga sojojin Faransa ga jiragen su na leƙon asiri, kuma mu 'yan leƙon asiri namu na ƙasanmu ba su da nisa da wurin, har a zo a ce an kashe mutum 8 a cikin haka. Abin ban haushi yau a cikin duniya ma ba a mazantar 'yan Nijar kin biyu, wato sai zancen Faransawa ake yi su 6 da suka tsirayi kansu. Alhali haka je aka ɗauka yau aka yi raskuna abin da ƙasar Nijar ta rasa a cikin irin wa'annan ababen. Sun yi 200 ko kuma sun yi 300.
To kana gani wannan harin yana da alaka da samamen da jami'an tsaro suka ce sun kai kwana ɗaya kafin wannan harin da suka bayyana cewa an kashe mayaki ɗaya an kama waɗansu da dama kana guda biyu suka tsare daga cikin waɗanda ake kyauta jinsan suna niyyar kai waɗansu harhare?
To ai su wanda suka yi aikin ba su bayyana dalilin da yasa suka yi wannan aikin ba. To amma duka da yadda dai ake hangen abin, wato sun yi shi ne kawai kamar yadda na faɗi can baya na cewa da ƙasar Niger gaba ɗayanta a ɗauke ta ƙasa wadda wasu ƙanƙan ƙasashen duniya ko kuwa waɗansu masu taimako ma kada su shigo cikin ƙasar. Wato cewa da a maida Niger kamar yadda su ƙan ƙasar Faransa wasu suka ɗauki ƙasar Niger kin suka yada ta duniya suka ce samyanta bancin garin Yamai ko cikin babban garin Yamai kin ma suna cewa ƙan ƙasar su ma in ba da wata hujja ba ko ku wani dalili mai ƙarfi kada a shiga ciki. Wato suna son su cillace ƙasar Niger kenan, wato mu koma daga mu sai ya mu su kai da abin su ga dama.
Ya tasirin jami'an tsaro da ƙasashen yammaci suka girke a wannan, ina tasirin wannan a yunkuri ko kuma hadaka haɗin gwiwa, yunkurin haɗin gwiwa?
Wannan na sha faɗi har bisa Facebook, wato mu dai yau ba mu ga wani amfani nasu ba a zamanin cikin ƙasar tamu. Illa ba sun zo ba ne kawai domin su tsare arzikin da ake tonowa cikin ƙasar mu domin su ƙasashen nasu amfana, wato shine ta uranium da zinari da sauransu. Wato mu dai yau da irin abin da ake faɗi an ce an kawo su don su kawo taimako, to kuma safiya duka ta Allah akwai ɗan Nijar wanda yake ranshi. Idan aka ɗauka ƙasar Mali shi ma haka ne, ƙasar Burkina Faso shi ma haka ne, ga jiragen yaƙi ga nan ƙasa sojawansu suna ji suna gani suna da kayan leƙon asiri kakin ma bisa wa babur ne suke zuwa, kakin ma a ce sun motsa daga inda sukan ayya kamata a ce sun sani, in ma ba su kai musu hari ba su gaya ma namu sojawan.
Farfesa Bobe na Maiwa na Jami'ar Diop da ke ƙasar Senegal kenan a tattaunawarsu da Alheri Grace Abdu. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Ya Allah ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka ba roki ka don ka bai ba. Ku jama'a tambaya ni ke da.
Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. A ƙarshen makon da ya gabata aka rika yayata wani hoton bidiyo da ya nuna wani ƙaramin yaro da ake zargin cewa mahaifinsa ya ɗaure shi a tirken dabbobi na tsawon shekaru biyu, zargin da mahaifin nasa ya musanta. To shirin domin iyali ya yi tattaki zuwa inda wannan lamari ya faru, inda muka yi hira da mahaifin nasa da ɗan uwansa da makwabta da jami'an tsaro da kuma hukumar da ta jagoranci bankaɗo wannan lamari. Bari mu fara takon daga hukumar kare haƙƙin bil'adama reshen jihar Kebbi, inda wannan lamari ya faru, ƙungiyar da ta shiga gaba wajen kai wannan batu gaban hukuma. Ga bayani da shugaban hukumar barista Hamza Attahiru Wala ya yi wa wakilinmu Muhammad Nasir.
Dan Asaba a ranar 8:30 na dare ƙarfe 8:30. Ni mai gidana ana ce mishi barista Lagalo, kuma private lawyer ne mai zaman kai ne a nan jihar. Ya ce min in diba ga WhatsApp na aiko mini abu. Ina diba sai mai magana lokacin da tukin mota ba na tsaya, sai ni diba na ga hoton yaro an dare mai shaka, sai ni kira shi ce mai eh gaskiya anan garin ne aka samu wannan labarin, amma ga lokacin ba ya tabbaci cikin da ban dare yayi shi bari gobe ran Lahadi sai mu haɗu mu je mu samu DPO mu ga mishi, kuma akwai wata barista Amina Kaoje wadda yake ita ma lawyer ce ta nan Ministry of Justice, suna da wata kungiya ta lawyoyin jiha mata. Muka je muka gaya mu DPO abinda muke so, kuma ya yadda maganan mu ya ba mu yan sanda da mota aka kai mu can gidan Bayariya. Bayan mun je suka shiga gidan su da ambata su tabbata shin abin haka ne ko ba haka bane, bayan sun shiga kuma sun samu eh lalle haka ne, yaron shi na nan da muga bakin ga ice an dalmi shaka, kuma daga ganin shi da yake san yana cikin wani yanayi dan bai iya magana ba, kuma da kashi ne da kashin bisashe da komi ya samu cikau yake yi. Sai muka tambaye mai gidan, aka ce mai gidan baya nan direba ne na commercial driver ne, ya je cin kasuwa a Bursa. Sai muka ga matan to gaskiya za mu je da su wajen hukuma. Matan guda uku ne, muka dauko su zuwa nan police station birnin Kebbi-Dibbiji. Bayan mun zo mu ga shi yaron yanayin da yake ciki akwai bukata a kai shi asibiti saboda ko tsayi bai iya wa da kyau. Ya kai shekara 13 amma yanayin shi akan yunwa ta mai yawa da wahala, in ya tsaya kamar zai fadi. Muka yi roshin ɗin shi nan sayayya, kuma alhamdulillah muna zo aka karɓe shi hannu biyu. Mu shi CM din na sayayya ma ya ɗauki tun wajen ne ɗauki alƙawarin cewa to gaskiya za a ba shi kula, zai samu mace da za ta dinga kula da yaron, a yi mishi wanka, a ba shi abinci da magani da komai yake bukata. Sannan ya sa aka shi na ICU intensive care unit na sayayya. Su ya kokari sosai, su kuma matan suna nan wajen hukuma da shi mijin nan, shi ma daga baya ya zo sa an kamo shi shinya na wajen hukuma, suna nan a police station birnin Kebbi-Dibbiji.
Yanzu kamar shi barista legal din da sanar da kai ya faɗa maka inda ya samu wannan source din?
Ya ga min gaskiya wani ya kira shi ya ga mai ga abin da ya samu labari, dan shi na ganin unguwa yake ko kuma dai wani dan unguwa ya ga mishi. Hadda bukatun ma yayi a ban shi dama shi dan yi mai daki wajen, tunda sun ce bai da hankali. Babun bai yadda ba, yace to a guri shi dinga kawo mai abinci at least sai ku gani, kuma bai yadda ba. To ya dai aka kokarin shi matsayin shin nan mutum ya ga abin ya yi karfi ne, shi na je samu wannan lauyan ya ga mai cewa to ga abin da ke faruwa, kuma shi dai yayi yayi bismi zai ba mai shawara. Yace to ai ya san barista Hamza yaron shi ne, dan da kamin ya samu aiki tare shi nake. Ya kira ni same shi office kuma ya ga mini ce to ranka dai tun abin haka ne mu je station a ba mu ɗan sanda. Sai dole sai da hukuma. Kuma aka yi haka ɗin, kuma alhamdulillah aka samu nasara.
Kamar da kuka samu yaro ɗin, shi na iya magana ko kuma wani hali yake ciki?
Yaron gaba ɗaya bai iya magana ba, sai dai ka ji yana ɗan kuwa haka kamar kuwa bisashe ko ko dan yana cikin sune komi, amma komi bai iya faɗi. Duk abin da ka ji ya faɗa ba zai make sense ba, ba a san abin da yake faɗi ba bai iya magana ba. Sannan ya kai shekara wajen 13. Sannan ana yi mishi aski cikin asibitin ma da gashin kai ne da kaɗa komi zai sa gabaki ne kawai. Ya rikice gaba ɗaya, an juya mishi kwakwalwa, ya kuma tamkar mahaukaci.
To amma kamin a kawo asibiti a fara kula da lafiyar shi, ko kun lura da wasu halaye na rashin hankali gare shi? Saboda uban ya ce saboda yaron bai da hankali kuma yana jawo mishi rigima, shi yasa ya ɗaure shi, kuma ya ce bai yi shekara biyu ba, wata ne biyu, sannan kuma ba kullum yake ga turken ba, in ya to da yamma zai shiga da shi cikin ɗaki, da safe shi ya to da shi ya ɗaure shi, kuma da ƙyalle na kaɗan ɗaure mai ƙafa. Kun lura da haka nan?
To gaskiya mu ba alamar ƙyalle ba, saboda ƙafar shi in ka diba har da kwanshin inda ayi giya haka ta tsike mishi ƙafa, kan yanzu shi anan ƙafar shi bai ɗebe ba. Sannan ba za mu iya gane jama'a ko shi bane, saboda ko mai hankali aka rame ya kai irin wani lokacin dole damuwa ta kama shi da kici. So wannan gaskiya sai da likitoci su gano kile daga baya, dan ku su kile ba yanzu gaba. Kile nan zuwa sati guda biyu ana iya gano cewa shin yana da hankali ko bai da hankali. Amma dai a halin yanzu mu ba za mu iya gane jama'a ko shi bane, saboda damuwa na samu abun gaskiya.
To da yake ɗazu da muka je a police station ta birnin Kebbi, ta hanyar kakakin rundunar yan sanda na jihar Kebbi ya neman muna izini daga kwamishina, muka je kuma DPO ya gwada muna mutumin kuma muka gana da shi, amma sun ce muna sun yi discharging case ɗin zuwa magistrate court. A zaman ku na masu kare haƙƙin bil'adama kuma kuka zaƙulwan gabatu a kawo shi ga hukuma, wani shiri gare ku na ganin cewa kila an tabbatar da an samu yaro na haƙƙin shi?
Gaskiya malamin galaluwa zan bi ta kai da ƙawabu, muna mu tabbatar da an wani yaro a liji, saboda ya zama darasi ga uwaye ne, kuma shi ya zama deterrent ga wasu masu yin irin wannan abu. Za mu bi wannan abun kotu, kuma inda ka ce za mu je a kan galaluwa, so insha Allah za mu bi abin kai daga abu, kuma abin ya bi duniya a yi kowa a yawan galabari insha Allah.
Amma yanzu kuna da masaniya da an kai kesin kotu?
Eh, kesin na kotu jiya an gaya mana, yau za a je da kesin kotu, kuma kesin na kotu yanzu haka. Eh,
to ina kai magana cin zarafin ƙananan yara generally a jihar Kebbi, ku ne adda haƙi na tabbatar da kare haƙin bil'adama, ya za ka kutanta irin yadda irin waɗannan cases aka samu su a cikin jihar Kebbi?
Eh, gaskiya abin irin dai wannan kam mu mu taɓa samu irin shi ba, ana kawo mana cases ba na yara ba har da manya, duk wani abin da an kace maka cin zarafi ne ga mutum, human rights violation ko ne iri ne, ko na halaka zamantakewa ne da makwata ko da mataka ko da diyane kamar gaba ka doka su da yake mata za ka ga wasu diyan su sun ga su diya amma ko karatu ba sa su su yi su muna kiran uban mu ja kunnin shi cewa to shi doki mataki in bai zama mu doka mishi mataki kuma alhamdulillah duk mu hakira za ka ga abin ana samun ci gaba sosai dan duk mu kaka nan muna bada lokaci cewa a dawo mu gani zuwa bayan sati biyu uku su kuma aka da muna ganin gaskiya canji kwarai da gaske
da yake gwamnatin jihar Kebbi ta ce ta karbi wanga kes hannunta za ta kula da lafiyar yaro kuma ko ya jira ma ba za ta hannunta shi ga iyayen shi ba ko kuna da gaggawa hulɗa da gwamnati da za ku bi ta ga cewa ta kula da yaron ita ma da kamata ba a kai shi gidan marayu a tabbatu ne kuma halin da ya to ciki ba
gaskiya gwamnati na kokari sosai ga wannan abun dan muna zuwa hagin marayu lokaci lokaci kuma muna ganin cikin yanayin ba ganin su ba mu ganin cikin yanayin takura kana ganin su ana ba su nama kuma da abincin da suke ci da irin tutar su ma gaskiya ana kokari sosai a wannan abun kuma wannan abin da suka yi gaskiya taimako ne saboda yaron zama ne can ya zama shiga wannan mutanen dan ga alama ba su yi rukun shi amma gwamnati ta rika shi insha Allah ba zai samu wani damuwa ba kaga zai samu daman ya hadda karatu insha Allah
amma shi mahaifin ya roka cewa a bashi shi sannan kuma a sa mai ido sati do a je abinci ka a gani ko kuma da wannan
gaskiya ba mu yadda ba halin daga cikin zunga sai dai mun ga hanyoyin shi dan ni kan na ga dun irin shi mai wannan shekarun ya mallaki hankalin ka ne ina da mata uku da diya wajen 18 cikin gida gaskiya ban tuna ina wannan yana alaji ba saboda dan ka na shi ya haihu da kai ne su wa'ancan matan ma a ce ba dan su bane kina ba su jin wannan abu amma shi shi ya jinin shi ne so yayin mai wannan abu a dan mai shi ni kan ina ganin koda wani abu ne ma kamata amma ya kidda da wannan abin inda ma matan masu koyo cewa za a dame su ci ba su yadda ba so shi bai kamata shi da ba haka ba za mu su a ba shi yanzu gaba muna son shi yanzu ai mamma bin ma da hankalin kan shi ga hukuma yake so muna son a kai shi a yi mishi hukunci wanda abin da ya san cewa ya laifi dan gaba kada ya kara yi kuma in gwani zai yi zai hana shi dan ya riga mai cewa to akwai matsala ga irin abubuwan so gaskiya a bar shi ganin gwamnati ina ganin ya yi mishi kwanciyar hankali
nan kuma za mu jin sa'aya yau sai mako mai zuwa ku ji bayanin mahaifin yaron da kuma dan uwansa dangane da wannan lamari yanzu dai a madadin shugaban hukumar kare haƙƙin bil'adama na jihar Kebbi barista Hamza Attahiru Wala da kuma wakilinmu Muhammadu Nasir da ya mana hira da shi sai kuma Cibahiro Dodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa kada kuma ta za ku iya sake sauraron wannan shiri da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na internet voahausa.com idan kuka matsa shirye-shiryenmu.
Kai mata su ne duniya.
To madalla, kafin mu karkare shirin namu ga labaran duniya amma fa a takaice.
To a takaice shugaban Amurka Donald Trump ya shirya ziyartar manyan jihohi hudu masu muhimmanci sosai a zabe a mako mai zuwa. Yayin da 'yan jam'iyyar Republican ke fafutukar fafatawa da Democrats wadda za ta tabbatar da Joe Biden a hukumance a matsayin ɗan takararta na shugaban ƙasa wata majiya ta kusa da masu tsara ziyarar ta ce Trump zai yada zango a Minnesota, Wisconsin, Arizona da Pennsylvania dukkan su jihohi ne da ake sa ran suna da muhimmanci wajen fitar da zakara a zaben ranar 3 ga watan Nuwamba. A yau Laraba ɗan takarar shugaban ƙasar Amurka na jam'iyyar Democrats Joe Biden ya bayyana kafa babban tarihi a yayin da yake gabatar da Sanata Kamala Harris wadda ya zaba a matsayin mataimakiyarsa a gangamin yakin neman zabe a Delaware. Babban komanda mai kula da ayyukan dakarun sojan Amurka a gabas ta tsakiya ya yi gargadin yiwuwar sake dawowar ayyukan kungiyar IS muddin al'ummomin ƙasa da ƙasa ba su gaggauta matakin wanke kwakwalwa ba ga tsofaffin magoya bayan kungiyar ta 'yan ta'adda da suke a sansanonin ƙasar Syria. Manyan jami'an lafiya biyu na Amurka sun bayyana shakku a kan ikirarin shugaban Rasha Vladimir Putin cewa masana kimiyya na Rasha sun samar da ingantaccen rigakafi na farko a duniya. Kwararre a fannin cutuka masu yaduwa na Amurka Dr. Anthony Fauci ya nuna shakku a kan koda sun yi haka inda kuma ya kara da cewa yana fatar Moscow din ta tabbatar da shaidar cewa rigakafin yana da inganci kuma bai da wata illa.
To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi karfe 8 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe 7 kenan agogon Ghana za ku ji wani sabon shirin yanzu a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shiri musamman ma Murtala Faruk Sanyina da ya taya ni gabatarwa da CD da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni ni Zahra Aminu Fage. ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.